أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ƴan uwan musulmi, tare da ku muna jaddada godiyanmu ga mahallicin kowa da komai wanda mu ma ya halice mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, ya ba mu ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yahi amincewa da ita. Da fata mu ƙara samun wata baiwa daga gare shi na fahimtar addinin shi da kyawu, kuma da samun damar ayyuka masu kyau irin wanda yake so, dan kuma mu samu tsira daga wurin shi a wannan duniya din da kuma ran lahira bi iznihi ta'ala. Ƴan uwan musulmi, kamar yadda muka sani, muna nan cikin bahasi wanda yau zai yi bayani dangane da abin da ya shafi mas'alolin imani da kafirci. Me muke ni da mas'alolin imani da kafirci? Wato muna son mu yi bayanin tasirin imani a cikin ayyuka, don mun ce abinda yake ba mutum nasara a ranar gobe lahira, dole mutum ya kasance cikin wannan duniya din yana da imani da ayyuka kuma masu kyawu. Don kawai in ya zaɓi abu guda ya aikata abu ɗaya daga cikinsu, ya yi watsi da ɗaya, ba zai samu nasara ba. Wannan mun ƙare bayanin shi cikin darussa duk wanda suka wuce. Saboda haka nan kenan yau bayaninmu zai shahi menene tasirin imani a cikin aiki, sannan kuma menene tasirin aiki a cikin imani. Da farko, meye tasirin imani a cikin aiki? Mu sani cewa imani yana da babban tasiri a cikin ayyukan mutane, saboda daga gare shi ne, wato daga wannan imanin ne mutum yake samun damar yin ayyuka. Don saboda sai imanin mutum ya zannu, ya kahu a cikin zuciyar shi, za ka samu shi har yana samun dama ya aikata. Saboda mutum ya samu imani da Allah, ka gani, farko kenan ya samu abin da ake so, sannan sai ya zo imani da lahira. A'a, kenan imani da lahira kamar yadda muka nuna zai sa mutum ya ce, to me Allah yake so in yi saboda lahiran nan in shi daɗi? Kai ko kahin nan ma, mene ne ya kamata in yi wannan duniya din in shi daɗi? Me ya kamata in yi? Musamman ma ina ganin wasu sun yi ayyuka sun dace, ko kamar yadda muke gani annabawa sun zo sun yi ta ayyukansu, ko mu a yanzu muna ganin malamai suna ta gaya mamu. Wannan shi zai samu imaninmu ya ƙarfafa, kuma ya samu ya tunkuɗa mu cikin yin ayyuka masu kyawu. Wanda ana cewa wanda duk imanin shi bai sa shi haka nan ba, to lalle ba imani bane gare shi. Saboda haka kenan haƙiƙanin imani, imani wanda yake waƙi'i, kenan tantancen imani shine wanda har ya samu damar ingiza mai shi zuwa ga ayyuka na alkhairi. Wannan babu shakka haka al'amuran suke. Shi ya samu muke samun imani, saboda mun yi bayani cewa da istilahin malamanmu suna cewa wani abu ne tashkiki, kene kulliyun tashkikiyun, wai wani abu ne wanda daraja daraja ne. Da sun ce tashkik ko mushakkak, suna nihin abu wanda yake daraja daraja. Shi yasa muke ganin imanin wani yahi wani yahi na wani, duk mutane imaninsu daraja daraja ne. Kai ba ma imanin wasu daraja daraja daraja, kana samun mutum a yau kamar da wasu ruwayoyi suka nuna, da sai ka same shi da cikakken imani, da imani mai ƙarfi wanda ko hannu ka same cikin baki ba zai ciza ba saboda tsabar imani. Amma sai ka same shi kahin la'asar yana iya kashe wani rai da zalunci, duk ba komai bane. Kuma imani ne in ya ragu ko har ya ƙare ma yake kawo irin wannan. Saboda haka nan kenan imani daraja daraja ne. Saboda haka nan gwalgwadon imanin mutum, shi yasa kake samun, me yasa kake ganin wasu sun cika yawan salloli da dama, wani kuma bai dama da yawan salla ba, me yasa kike ganin wani ya cika san gayin gaskiya wani bai damu da gayin gaskiya ba ko ƙarya ga ibada mu alhali duk mu'mine ne shi yasa kamar yadda muka ce lalle alqur'ani yadda ya nuna mu cewa daraja daraja ne haka ne kenan ya ayyuhal ladina amanu aminu ko ashaddu kufran al'arabu ashaddu kufran saboda haka nan kenan wannan mun riga mun san shi daman dangane da imani da kafirci cewa daraja daraja ne to yanzu bayan mun gane cewa imani yana da shi tasiri gwalgudan wannan imani yana da tasiri cikin ayyuka to shi kuma aiki me tasirin shi cikin imani shi ma haka yana da tasiri na musamman a cikin ayyukan mutane kamar yaya yake da tasiri cikin imanin mutane muna samu cewa aiki lokacin da yake da kwari yake da ƙarfi yake da tsayuwa kyan a cikin yin shi da ake yi dan Allah ake yin shi me kake samu zaga mutum yana ƙara samun haske na imani yana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah sakamakon aikon shi na kwarai wanda kuma wanda bai irin haka nan ba mu dauka cewa ko da ayyuka ya ta yi masu yawa amma babu ikhlasi ciki babu tsoron Allah ciki yana samu wannan kusancin bai samu kaga kenan muna gane cewa aiki yana da nashi muhimmanci sosai shi yasa aka ce ba kawai a kalli yawan shi ba a kalli yadda aka yi shi da kyau shin akwai ikhlasi na Allah ciki ko babu wanda duk ya samu yasa ikhlasi cikin ayyukan shi kamar yadda muke fata ga Allah subhanahu wataala ya taimake mu duk cikin ayyukan mu mu samu ikhlasi wannan yake sa ayyukan mu su zamanto zannannu wanda zai jawo mu haske mai yawa ƙari akan hasken da ke gare mu na imani amma duk lokacin da mutum shi yasa suke cewa malaman mu nan wurin kenan mu yi muku ita ishara mai kyau wanda za ta ƙara samun fahimci wannan darasin da kyau inda suke cewa aiki tasirin shi a cikin imani kamar abu biyu ne wani lokacin aiki yana daidai da imani daidai yake da imani ma'ana yadda mutum ya yi imani haka yake aiki kaga ya daidai da shi kenan a nan wurin shi ne mutum yake samun haske na imani da ƙaruwa na kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da ƙara riƙo da addinin shi amma wanda ya samu kashi na biyu shi ne aiki wanda yake kishiyar imani kamar ya yake kishiyar imani kamar mutumin da yana da imani amma ba ya aiki daidai da irin imanin shi kai ne ka yi imani sallah ga irin matsayinta ga irin muhimmancinta amma kuma mi sai ka yi mata rukun sakainin kashi sai ka zanki wasa da ita baka damu da kula da lokacinta ba baka damu da tsaida ta yadda Allah yake so ba kaga wannan baka yi aiki da imaninka ba kaga nan aiki ya saba ma imani wannan kadan kadan mutum yana wasa da irin wannan al'amuran yana wasa da ayyuka masu kyau to zaka gani ya jawo mishi duhu na kafirci har ma wani lokacin mutum bai taba tsammanin yadda ya samu kanshi ba cikin wasu abubuwa wanda suna jawo mishi hatta ƙaryata abinda Allah subhanahu wataala ya sauko da shi wanda da can wuri in kace ƙaryata ba zai ƙaryata ba saboda imanin shi amma saboda ya zanki saba ma imanin shi yana wasu ayyuka wanda ba imanin shi ya nuna mishi ba kamar yadda ake nunawa wani bawan Allah yayi tahiyya yace shi yana son ya zanna cikin wasu mutane su kun mutanen wahabiyawa ne har yake alfahari cewa gashi nan har ya zanna wajen wata guda saboda da aka ce mai in ka tai wurin su kai hankali zaka canza tunda kowa duk zama da zaka yi cikin shi mutane duk irin halin su in ka zanna cikin su sai ka dauka ko da yaya ne nasu al'adun su masu kyau ne ko mara kyau sai ka dauka cewa yake ai aishi ba zai dauka ba ba ai da za a yi ya dauki wahabiyanci a ko alama yana kai abun ga wani abun da yake mustahil kuma haka ne yana da gaskiya saboda a wannan lokacin shi imanin shi ya bada lalle lalle shi ba zai iya bin wannan ra'ayin mutanen ba amma kadan kadan huwa imanin da yake yana aiki da shi a yana rage aiki yana rage aiki yana rage aiki da daidai imanin shi har ya kai wannan imanin nashi ya zazzage ya zamanto ya wayewaye shi ga ba komai bayan wasu ɗan shekaru shi yasa ke cewa zama da madaukin kanwa shike sa hawarin kai da dai ka zanna tare da shi bayan wani dan lokaci ba tare da ka lura ba sai ka dauki irin alamomin wannan kanwan wanda ke tare da wannan mutumin saboda haka nan kenan shi yasa Allah subhanahu wataala yake umurnin mu da mu yi aiki daidai da imanin mu abinda mun kai imani da shi mu kokari mu kyautata aiki cikin shi saboda in ba haka nan ba kamar yadda ya nuna cikin alqur'ani cewa waɗanda suka yi irin wannan suka zanki aikata mummunan aiki kamar yadda muka nuna muku yana jawo wannan har ma ka zanki ƙaryata alqur'ani ashe Allah ba yana cewa ba thumma kana aqibatal ladina asa'u su'a an kazzabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'un sai gashi ya kasance in ji Allah subhanahu wataala sai ya kasance aqiba da ƙarshen waɗanda suka aikata mummunan aiki wanda cin ba aikatawa suke yi ba amma rashin aiki da imanin su yasa suka zanki aikata mummunan aiki wannan aikata mummunan aiki me ya jawo musu sai suka zanki ƙaryata ayoyin Allah suka zanki kuma yi ma ayoyin Allah istihza'i da ce sun yi imani da lahira 100% sai ga su yanzu suna ƙaryatawa kai ba za a tashi lahira ba kai wasa ce ake yi kai duk ƙarya ce ake yi sakamakon mi sakamakon sun saba ma aikin da ya kamata su yi wanda ya daidai da imanin su saboda haka nan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace lallai da aikata ayyuka waɗanda za su yi daidai da imanin mu wanda zai samu mu samu ƙarshi cikin samun haske ga imani da ƙaruwar shi ba wai abin da zai jawo rakuwa nashi ba insha Allah subhanahu wataala anan wurin saboda dan sauran minti kamar uku da ya saura za mu fara wani shi ma babban bawdu'i wanda zai mun bayanin menene matsayin ruguza da kuma karkarewa a cikin ayyukan mutum akwai wani abu da ake ce ma rugujewa rugujewa na ayyuka akwai wani abu da ake ce ma karkarewa na ayyuka wanda suke ce ma da larabci habtun shine mi ruguza ruguzar aiki takfirun kuma shine karkare ayyuka wannan ma'anoni guda biyu muna san nan gaba musamman ma'anonin su saboda da dama sun zo a cikin alqur'ani Allah ya yi ta ishara kansu kenan ya kamata anan cikin wannan darasin musamman cikin wannan mawdu'in ne dama yayi daidai mu san cewa menene wannan ma'anan nasu dan kar mu hada daga cikin musamman ɗaya daga cikin su wanda wannan abun ba abu ne mai kyau ba misali ruguza na aiki wani abu ne wanda yake jawo lalacewa ayyuka wanda mutum da yayi kenan kaga ashe kusan wajibi ne yanzu mu san menene abin da yake jawo lalacewar ayyuka kada zama to muna aiki muna ganin mu mun tara ayyuka masu kyau sai mun waye gari na lahira sai mu ga ashe ba mu zo da komai ba kaga me yi wannan asara me yi wannan asara mutum yayi ta aiki na kwarai amma ya waye gari wannan aikin na kwarai babu komai ciki sai zunubai kuma alhali wannan rayuwar an take nan ba za a dawo ba babu wata samuwar dama wadda Allah zai bamu mu dawo mu sake-sakewa shikenan ka kenan tun daga nan ya kamata a ce mutum ya dauki mataki yanzu mutum ne wanda yana kasuwanci yana ta saye da sayarwa ya tara kuɗi sosai na musamman yana ganin duk ya sa cikin aljihu sai ya zo gida sai ya duba sai ya ga babu komai ashe aljihun shi yanke yake duk kuɗin da yake ta sa ashe sun zube ya yake jin wannan asara din a cikin ran shi duk wahalar da yayi ta tun da sai har zuwa dare yana wahalar neman kuɗi sai ya dawo gida duk kuɗin da yazo da su babu komi ya yake tsammani rana ɗaya ne waya aiki amma zai ji mutukar ya shiga wata irin asara wanda bai san yaya zai yi mai da irin ta ba to ina ga a ce wannan rayuwa ta mu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekara uku ba shekaru muna ta wahala sallah azumi kyauta taimako biyayya ga iyaye ayyuka ga suna muna ta yi na alkhairi sai mu waye gari babu komai wannan shine darasin da zamu tashi a cikin shi nan gaba bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin